VOA Afrique en direct de Lomé.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanina tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin ladaran yau Alhamis 26 ga watan Satumban shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za mu leƙa jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya domin jin halin da dubban mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar suke ciki. Akan wannan ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan tallafin da ake baiwa gwamnatoci idan wani ibtila'i ya auku. Shin yana yin tasiri, ma'ana yana kaiwa ga waɗanda bala'o'in suka shafa? To amma kafin nan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Falastinu Mahmud Abbas ya kira ga kasashen duniya a yau Alhamis, musamman Amurka, da ta daina aika makamai ga Isra'ila domin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yammacin kogin Jordan da Gaza. Abbas, yayin da yake jawabi a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya keɓe Amurka saboda jigilar makamai da kuma ƙin amincewa da ƙudurin kwamitin sulhu na yin Allah wadai da yakin da Isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana yi da mayakan Hamas a Gaza. Abbas ya ce, ku daina aikata wannan laifi, ku daina yanzu, ku daina kashe yara da mata, ku daina kisan kare dangi, ku daina aikewa Isra'ila da makamai, in ji Abbas. Wannan hauka ba za ta ci gaba ba. Duniya baki ɗaya ne ke da alhakin abin da ke faruwa a Gaza da yammacin kogin Jordan. Ya ce Amurka wajen yin amfani da ikonta na faɗa aji a cikin ƙuri'an kwamitin sulhu ta fito ƙarar ta ce ba za a daina ba, za a ci gaba da gwamza yakin. Hamas dai ita ce ta tayar da yakin a ranar 7 ga watan Oktoba da ya gabata, tare da kaiwa Isra'ila hari mai ban tsoro, inda ta kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da 250. Hare-haren ramuwan gayya na Isra'ila ya kashe fiye da mutane 41,000 a Gaza, a cewar jami'an kiwon lafiya na Hamas. Ko da yake sojojin Isra'ila sun ce adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da dubban mayakan Hamas. Abbas ya ce Amurka ke baiwa Isra'ila muggan makamai da take amfani da su wajen kashe dubban fararen hula da yara da mata waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. Hakan ya ƙara ƙarfafa wa Isra'ila gwiwa wajen ci gaba da aika hare-hare. Yana mai cewa Isra'ila ba ta cancanci zama mamban Majalisar Ɗinkin Duniya ba. A yau Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta akan iyakar Isra'ila da Lebanon, jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu ƙasashe takwas suka yi kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21. Za mu ci gaba da fatattakan ƙungiyar 'yan ta'addan Hezbollah da dukkan ƙarfinmu har sai mun ga mun yi galaba, kana mu dawo da mazauna arewacin Isra'ila cikin lumana zuwa gidajensu, Katz yana faɗa a wani saƙo da ya wallafa a kafar X. Ya zuwa yanzu ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bai ce ufan ba a kan wannan shawarar tsagaita wutar, kuma ya baiwa sojojin Isra'ila umarni su ci gaba da yaƙi da dukkan ƙarfinsu. An cimma wannan shawarar tsagaita wuta ne da yammacin jiya Laraba a wata sanarwa da ta ce yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ba abu ne da za a lamunta da shi ba, kana yana tattare da haɗarin faɗawa cikin babban rikici a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuka 66 a cikin 78 da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da su a cikin dare, da kuma makamai masu linzami guda 4 da sojojin Rasha suka harba. Rundunar Ukraine sun harbo jiragen ne a yankunan Cherkasy, Dnipro, Ivano, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Sumy da sauransu, a cewar sojojin. Jama'a Akif sun faɗa a yau Alhamis cewa tarkacin jirage mara matuka da rundunar tsaron saman suka kakkabo sun lalata gine-ginen jama'a da kuma bututun iskar gas. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Alhamis cewa ita ma ta harbo jirage marasa matuka guda hudu daga Ukraine akan yankin Belgorod da kuma guda biyu akan yankin Kursk da ma guda ɗaya akan yankin Bryansk. A ƙarshe, cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta bayar da rahoton cewa a yau Alhamis guguwar Helene da ke ci gaba da tafiya a cikin gaggawa tana kan hanyarta zuwa jihar Florida da ke arewa maso yammacin Amurka, inda aka yi hasashen za ta haifar da wata mummunar guguwa wanda ta kai mita 6 sama da matakin ƙasa a wasu yankuna. A cikin rahoto na baya-bayan nan, cibiyar guguwar ta bada rahoton cewa Helene na tazaran kilomita 585 kudu da gundumar Apalachicola a gefen yammacin wani yanki da aka fi sani da Big Bend na jihar Florida, inda gabar tekun jihar ke karkatawa zuwa yamma. Akan hanyarta da take a yanzu, a nan ne ake hasashen guguwar za ta zuddar ruwa kamar da bakin ƙwarya da yammacin yau Alhamis ko kuma da safiyar gobe Juma'a.
Babu ya kuma kere kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To bari mu wuce kai tsaye ga shirinmu na yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ya iya yiwuwa sai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli na makon da ya gabata, la'akari da irin ta'adin da matsalar ambaliyar ruwa ta haifar a wannan shekara. Har ila yau shirin ya maida hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadin asarar rayuka, dukiyoyi, gidaje tare da wanke gonaki a yankin yamma da Sahel. A ci gaba da tattaunawa da daraktan sashen jinsi da al'amuran sauyin yanayi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo, Dr. Murtala Abubakar Bada, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma a game da matsalar ambaliyar ruwa.
United takan fitar da hasashe na ruwan sama da za a iya samu kowace shekara. Hukumar NASA ta fitar da hasashe na ambaliya da za a iya samu kowace shekara. Koda za a kuskure ga wannan hasashen, za ka ce dan abu kaɗan ne zai dan bambanta saboda issue na canji na yanayi, amma mutane ba su amfani da wannan information. Sannan su kansu gwamnati kuma magana ta gaskiya ba su ƙarfafawa game da faɗakar da al'umma game da wannan matsala. Waɗannan su matsalolin da muke fuskanta a nan ƙasar, wanda ya kamata a ce gwamnati ta yi hoɓɓasa ta ƙara ƙaimi game da faɗakar da jama'a akan matsalolin ambaliya da kuma inda ya kamata mutane su zauna da kuma abin da ya kamata a ce sun yi. Sai ke iske mutum bakin garkashe ga magudanar ruwa amma ya maida wurin zuba shara. To magudanar ruwa ta cushe, idan ruwan nan suka zo cikin gidan shi za su yi. Kusan in ce mata da yara su ne waɗanda waɗannan matsalolin suka fi shafa. Duk sanda aka ce nake ambaliya, za ki iske in ma ambaliya ta iske mutum a cikin gidan shi, maza mafiya za ki iske da yawan su sun san yadda za su fitar da kansu, amma ba su san yadda za su fitar da ƙananan yara ba. To mafiya waɗanda irin wannan illa ta cika shafuwa su ne mata da kuma yara. To suna fuskantar ƙalubale ƙwarai da gaske da harkar ta yi a wannan bidan matsugunni, especially idan irin haka ta faru. Tunda mafiya za ki ga sun fito ne ana neman 'yan makarantu ko wasu ma'aikatu na gwamnati, asibitoci da sauransu su koma can su zauna, wanda zai sayar da wannan ayyukansu kuma. So abin akwai ban tausayi, sun rasa kayansu, sun rasa dukiyoyinsu, sun rasa matsugunninsu da dai sauran duka al'amura abin da ya shafi na rayuwarsu. So a irin wannan gaskiya ba ƙaramin ƙalubale ba ne. Duk da abincin da za su ci abin ya zama fitina. So sai ki gansu a kan tituna suna bara suna neman taimako, tunda babu wani tanadi ƙarfa wanda ita gwamnati ta yi. At most za ki iske lokacin da abin ya faru ita gwamnatin ta turo mutane, an zo kila ana ɗan rawa musu 'yan barguna haka na rufa shikenan kila an ba mutum dan buhu daya ko rabin buhu yan kwana haka na abinci wanda kwana daya jure ya kare babu dai wani sustainable abinnan plan wanda aka yi na masu kare su daga irin waɗannan matsaloli.
Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Niger ya ƙara da bayani akan buƙatar ɗaukar matakan kandagarki don tinkarar noman rani da irin tallafin da manoma za su buƙata don samar da ci maka.
To ga irin abin da ya kamata a yi hange kenan. Tun yanzu ya kamata a shirya ma noman ranin. A gaskiya bana Niger matsaloli sun yawa, damuna wannan ma an yi daidai abin da aka yi. Amma ba yanda ake tafiyar da aikin damuna bane ba yanda magabata suke tafiyar da shi abun harkokin tsaro ya hana a taimaka kamar abin da zai shahi taki abin da shahi iri wanda ake bada duka wannan to ka gani wannan abin kai zamanto kuma hallo a noman rani ma irin abin da za a yi dole ne tun yanzu tunda wannan matsala karuwar ta tunda kowa san yanda farashin abinci suke a yanzu a kasar wannan tamu in ya zamanto wannan damuna wani waje in an kaita alhamdulillahi wallahi alhamdulillahi wani waje kuma na tabbata ba an kaita ba kuma da man abin da yake sa shi manomi ya maida da ake cewa kuma dai babu riba an mai da uwa irin abubuwan da yake yi ne kamar su na sayarwa wanda suke su ne wake gyada gujiya da kuma siridi da makamantansu a lokacin da ake noman damuna dan a bisa kansu ne yake dogara dan ya saida kuma ya samu abin da zai sai hatsin da dawai da sauran abin da zai ciyar da kanshi da iyalin shi tsawon ɗan watanni uku zuwa hudu kuma kan a shiga wani fanni na aikin noman rani to kenan ya kamata tun yanzu a kama ma a kama shi wannan mutumin da aka san manomi ne duk inda yake inda ada ko ruwa lalle ruwa zai je iske ta bakunan shi da inda aka wannan kwa a kawo musu taimako ta yanda za a kawo musu iri da kuma takin da ya kamata su sama wannan kayan noma nasu kuma tun yanzu ya kamata a kama ma makiyaya.
A nasa bangaren kuma darajar a ma'aikatar hukumar Hadeja Jama'ari wato Jama'ari River Basin Authority Muhammad Mustafa Umar a hira shi da Mahmud Kwarinkanawa ya ce ko da an sako ruwan labdo ba zai yi wani tasiri a jihohin da ke yankin kogin Hadeja Jama'ari ba a kasancewar su a kwari suke.
So alhamdulillah labdo dam yana kasar Kamaru wanda kuma kogunan da yake bada ruwa shine River Benue. Shi kuma kogin Benue baya cikin bangaren Hadeja Jama'ari. Mu kamar Hadeja Jama'ari muna controlling din mafi yawanci kogunan da suke da tasowa daga Filato suke yin kasa su gabas su rankaya su shiga Lake Chad. Shi kuma wancan na Lagbo su kuma suna tasowa ne daga tsaunukan kamar da Mambila Hill da sauransu su kuma suna rankayawa su shiga River Benue daga River Benue su tafi Lokoja daga Lokoja su shiga Ocean. Ba mu da dangantaka da su ko kadan. Ka riga in ka ga yanda map din Najeriya yake taswira za ka ga River abinan kogin Benue yana gangarawa ne daga gabas yake tawa daga tsaunukan gabas yana gangarawa ya yamma sannan ya haɗu da na Niger a Lokoja duk su ranka kan su ƙasa su kudu su shiga Ocean
kan bayi kogin
Ocean din gaba ɗaya yake shiga to in ka duba ko a map zaka ga su bangaren can kamar a kwari suke mu kuma muna saman Najeriya ne mu zaka kogunan mu daga tsaunukan mu ne kawai na nan tsakani suke gangarawa su kuma su gabar su shiga tafkin Chadi hakika su kwantar da hankali domin mu kogunan mu daga tsaunukan Filato suke rankayawa in wani abu zai faru ma mu iya nan zamu iya sani musamman hasashen da name suka yi so mu kuma daga nan yawan ruwan da muke ake samu na sama a can sama shine zai iya gaya mana lalle ruwa zai zo wuri kaza zai zo wuri kaza za a zo wuri kaza amma wanda muke da dams su wanda muke da control mu mun san abin da yake shigowa mun san abin da zai fita kusan ma za mu iya sanin hasashen ranar da zai fara fita.
Ita kuma Dr. Amina Aminu Idris ta Jami'ar Bayero ta yi bayani ne akan kalubalen da ke gaban duk wata jiha ko wani guri inda akwai madatsar ruwa la'akari da irin barnar da madatsar ruwan a Lo na Maiduguri yayi da kuma hasashen da ake cewa hukumomin Karmaru za su sako ruwa daga madatsar Labdo.
Ya kamata a ce ana amfani da shi ai kuma dama idan lokaci ya kamata a ce kuma akwai wannan policies din strategic na management To kalubale ne yanzu ga duk wata gwamnati ko wata jihar da suka san suna da waɗannan dama-dama. Yanzu ya kamata a ce sun fara dubawa su gani me yake faruwa. Barantana minista ya fito ya ce ana tunanin za a iya samun ambaliyar ruwa a gari kaza, jiha kaza, kamar Kano, Kaduna, Benue da Niger. Ya kamata ba kawai a ji bane ba a shiru. Ya kamata gwamnati san me za ta yi akai in dam ne ta ina ne za wannan ambaliyar ruwan za ta iya faruwa. Sannan mutane kuma su duba su ga ku ne idan ambaliyar ruwan nan ta faɗo ku ne za ku fi jin shi a jikinku. Ya magudanan ruwan mu suke. Me za mu iya yi da idan ya zo ba za mu wahala ba sosai. Ita kuma gwamnati sai ta bata duba ta ga me dam sun suke bukata a yanzu. Ba kawai a rika sakin dam ba haka nan kawai a sako ma mutane shi kawai saboda ana so kar ya balle da kanshi. A'a, ya kamata a ce akwai yadda za a yi tun kafin lokacin damuna yanzu an riga an shirye cewa kuma wani irin ruwa aka yi kuma ya dam ya cika ba zai yi ma mutane ambaliya ba. Zai tsaya a inda ya tsaya. To misali in yanzu misali ana ba mutane ruwan famfo yanzu a ce kana nan ga baki ɗayan ta duk kowa yana samun ruwan famfo. Kai ka san yana da wahala wani dam zai zo ya cika har ya zo ya kawo mana ambaliya. Ruwan sha kadai in aka maida shi. To amma yanzu an maida cewa sai borehole kowa zai zo ya tsaka gar borehole din shi wanda nan gaba kadan zamu ga illar borehole din da kowa yake ginawa.
Ki sauraro sai a biyo mu bashi a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Mahmud Karin Kwanawa, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa kutara a wani sabon shirin.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. lokaci yayi kuma da za ku kira mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi, kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku akan irin tasirin tallafin da ake baiwa gwamnatoci idan wani iftila'i ya auku. To amma bari mu yi matashiya da yanayin da mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno suke a ciki.
Gida a rushe kuma asara tsakani ga Allah an yi amma rai bai zawarta ba, amma an yi asara. Amma kuma abinda Allah ya kawo sai mutum ya rungume kaddara. Dama mata na biyu, ɗaya ta je Gubeyo kam, ɗaya kuma ta je abin nan Sakashin. To an sallame su da aka ce to kar kowa ya zauna a wajen, shi ne muka ce bari mu zo mu yi malaji a nan mu ga abin da Allah zai.
To angonmu duka gidanmu ya rushe, ba wajen da za mu shiga, mu da yaranmu duka ba inda za mu je mu zauna. Mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu. Da muka tafi makaranta muna ta shan wahala, zulum ya zo ya ba mu abinci, sai a makaranta aka kore mu ka fita. Ba abin da yanzu ma za mu ci, ba abin da za mu sha, kofi a wata ba mu da shi, kuma gashi ba mu da kuɗi. A gyara mana gidanmu zo mu zauna, shi ya fi mana alheri.
A wasu sansanoni kuma wasu da iftila'in ya shafa suna kokawa ne da rashin abinci.
Gaskiya abincin da aka ba ko ƴan fide ya ishe su, amma ƴan fide bai ishe su ba saboda kowa da yanayin iyalansa.
Amma dai muna wuni wata rana amma ta mu abinci. Yau ya ce kwana nawa ma ba abinci. Abincin da aka ba mu ma yau za ta sa biyu ko wani babu ya ka. Abinci shi ne. Ba ma ko shi wallahi.
To sai dai duk da korafin da mutanen suke yi akan cewa an umarce su da su tashi, gwamnatin jihar ta ce babu wanda ta tilasta mawa akan ya bar inda yake neman mafaka.
Babu wanda aka tilasta ya bar IDP camp illa wanda yake gani cewa gidan shi yanzu ruwa ya janye kuma babu wani hasari zai iya komawa. So wannan ba wanda zai hana mutum komawa gidan shi, amma dai a tilastawa wani barin camp zancensa babu shi.
Ganin cewa ana ci gaba da samun tallafi daga wurare daban-daban don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa, ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi musu don gyara gidajensu?
Yanzu haka akwai team na assessment da suna bi su tabbatar gida gashi wannan gida gidan waye, ga mai gidan yaya gida yake. Ana kallo dai, kowa dai ya san gida ne, daki nawa ya rushe, duk dai an sani. Za a ɗauki bayanan duk alkalman da za a ɗauki. Gwamnati tana tanadin iya kokarinta ta ware wayansu makudan kudade, ta hada da kudaden da ake daga sako-sako na kasan nan ma da ma sauran wurare suke kawo gudunmawa wannan. A tabbatar cewa duk wani wanda iftila'in nan ya same shi an kawo mishi dauki iya gurgudun abin da ake da shi a hannu.
To ko ya batun kukan rashin abinci da mutanen da ke sansanin ke yi?
Duk wani magidanci a IDP camp an bashi abincin da zai rike shi zuwa sati biyu da kuɗi wanda zai dan yi kananan sai iya shi. So idan mutum ya ce abinci ba ya ishe shi sai mu yi mamaki ta yaya wannan kuma ya faru.
Ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar ta samar da kwamiti da zai dauki dawainiyar rarraba kudaden da aka samu kimanin naira biliyan 4,400 ga waɗanda ambaliyar ta shafa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Husaina Muhammad, to shin tambayar anan ita ce shin wani irin tasiri irin wannan tallafi yake yi ga waɗanda a waɗannan bala'o'i kamar irin ambaliyar ruwa, gobara ko kuma wasu bala'o'i da ke faruwa da ake tarawa, wani irin tasiri yake yi gare su, yana kai gare su ko ku yaya abin yake? Wannan dai shine za a kira domin a ba mu wato gudunmuwa. Lambar kuma kamar kullum ita ce 202-9-6-5-0, amma kada amanta a fara saka alamar tarawa da ɗaya kafin wato saka wannan lambar 202-9-6-5-0. To muna tare da mai kiran mu na farko daga Adamawa. Wake kallayi daga Adamawa.
Assalamu alaikum. Sunana Salihu daga Gudunmi a karamar hukumar jihar Adamawa.
Na'am.
Ina kira ga mi kira zanyi ga gwamnati da yamma don Allah duk wanda aka ba wa tallafi ya isar waɗanda ya kamata don Allah don annabi. Hello?
Yawa muna jin ka.
Don Allah duk wanda aka ba shi tallafi don Allah isar gwamnati don Allah don annabi, wallahi mutane suna bukata na musamman su musamman waɗanda ambaliyar ruwa ta tafi a jihohi don Allah.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu lula a jihar Kwara. Wa muke tare da shi a Kwara?
Kuna tare, assalamu alaikum, kuna tare da Bello Garba Dinawa daga nan Kwara kala kala.
To madalla.
To ina kira gaskiya ga ita kanta gwamnati, ya kamata a zanka sa ido kuma a za mutane masu tsoron Allah da riƙon amana waɗanda za su raba wannan tallafi ga waɗanda abin ya shafa. Don so da yawa za ka ga abin, sai ka ga abin bai zuwa gare su saboda rashin sa mutane waɗanda masu tsoron Allah. Wannan ita ce gudunmuwa ta Alhaji Musala. Na gode.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wake kallayi a Kano?
Sunana Kabiru Mai Biro ɗan daɗi, kuma ina nan gara lokar gine.
To madalla,
jihar Kano.
Madalla, muna jin ka.
Wato hakika kun taɓo abu mai mahimmanci wanda yake dama al'umma annabi, musamman mu da muke ci da ceto a bisa gwamnatocin Najeriya. Za mu ji a ƙasashen duniya duk inda aka yi tallafin nan an ba wanda abin ya shafa, to amma sai ka ga wanda ya dace a baki aka ba mai ci da ceto aka ba. Mu din nan kamar a gara lokar game akwai gonaki na shinkafa da masara wanda yake san fi karfin 200, amma wallahi ba mu taba ganin wanda aka ba ba, sai dai mu ji an fidda kuɗin. To muna kan irin wannan da Allah don annabi a cika tabbatarwa waɗanda aka ba abin yana zuwa gare su, kuma da ku ba mu wannan dama Allah ya saka da alkhairi domin mu har rasa rayuka mukai.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske.
Kabiru Mai Biro ɗan daɗi.
To madalla, sai kuma jihar Nasarawa. Wake kallayi a Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji ɗan ya Musa kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki.
Barka ka dai Alhaji Shafale. Menene ra'ayi akan maudu'in da muke magana akai?
Ide kira na shi ne ga shugabannin mu dai a ji tsoron Allah. Duk abin da za a yi shi in dai an sa Allah, Allah zai biya ma kowa bukatar shi. Saboda haka mu muna kira gare su don Allah don annabi a duba a wannan abu a yi shi a tantance don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya. Na gode, ku tashi lafiya.
To madalla Alhaji Shafale, bari mu je jihar Bauchi. Wake kallayi a Bauchi?
kuna tare da Alhaji Suleiman Bisko bakin kasuwar Gambaki kamar hukumar Katagun Abare jihar Bauchi.
To Madalla, to muna jin ka.
Yawa, game da batun tallafin da ake baiwa dan a taimakawa wasu wanda yake layi yasa ne su dan Allah dan Allah muna roƙo ga gwamnatoci in dai aka bada tallafin nan ya kamata ake ya iso hannun waɗanda ya cancanta su samu. Amma sai ka ji kilerori sun shigo jiha an ce an ba da tallafi ko wani shinkafa ko wani wasu abubuwa, amma wallahi da wallahi ba za a bayar ba. Ko kuma sai a ce ɗan siyasar wannan gwamnatin jihar a yi ta ake bayarwa, kowa ya sani wannan al'amari gaskiya ya kamata a gyara. In dai harka ne ta tallafi, tallafin ya iso kan masu ƙananan tsari ko masu wanda ibtila'i ya share su, wannan shi ne adalci. Dan Allah da annabi gwamnatoci su riƙa taimakawa suna wannan.
To Madalla,
ne su ko bakin kasuwar Gambaki kamar hukumar Katagun Azare jihar Bauchi.
To Madalla, to muna a Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Na'am.
To gaskiyar magana wajibi ne a ce gwamnatoci da kuma manyan attajirai suna ba da tallafi irin wannan, amma a san irin tsarin da za a yi na a tabbatar da cewa an ba da tallafi. Shi tallafin nan ba zai yi dama abin da ka rasa a baka shi ba, amma koya ne dai aka baka ai za ka ji daɗi. To kasance a tsarin da da Allah wanda aka san abin ya shafe shi a bashi, kuma a sa ido matuƙa a tabbatar da cewa ba a kautar da abin da aka bayar na tallafin zuwa wani guri daban ba.
To Madalla, to masha Allah, to bari mu koma komawa Nasarawa da wa muke tare.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Barobari.
To Madalla,
alhamdulillah mafi akasari irin wannan tallafin ba ya kai inda ya dace ba. To ga dai kawai ce shi, amma to muna fatan na jihar Borno shine shi gona hadiri ne, muna kyautu da son insha Allah tallafin zai kai inda ya dace.
To amin summa amin, tare da fatan addu'ar da kai Allah ya sa wato ta kai ko kuma wato kiran da kai ya kai inda waɗanda aka yi domin su. To bari mu je jihar Niger, wa ke kan layi a Niger? Na ba ma jinka. Yawwa, wa alaikum salam, wa ke kan layi a Niger?
Tajiru Fadokula ta nemo gidan Taikoro, ko ta gani.
To kai ne mai kiran mu na ƙarshe, sai ka hanzarta.
Okay, na gode. Na kira ku ne saboda ku fata alheri. Sai wannan maudin dai Allah ya saka da ni
shi a yau. To Madalla, to muna godiya kwarai da gaske, kuma iya wato abinda lokaci ya bamu damar dauka kenan a daidai wannan lokaci. Muna godiya da duka wanda suka kira da ma wanda suka kokarin kira, ba Allah bai kaddara ba. To Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Falastinu Mahmud Abbas ya kira ga kasashen duniya a yau Alhamis, musamman Amurka, da ta daina aika makamai ga Isra'ila domin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yammacin kogin Jordan da Gaza. Abbas, yayin da yake jawabi a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya kebe Amurka saboda jigilar makamai da kuma kin amincewa da kudirin kwamitin sulhu na yin Allah wadai da yakin da Isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana yi da mayakan Hamas a Gaza. A yau Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya yi fatali da shawarar tsagaita wuta akan iyakar Isra'ila da Lebanon, jim kaɗan bayan da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da Faransa da wasu ƙasashe takwas suka yi kira da a dakatar da yakin tsawon kwanaki 21. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Alhamis cewa sun kakkabo jirage marasa matuka 66 a cikin 78 da kasar Rasha ta kaddamar da su.
To baba, nan zamu taka ma burki masu rare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin shi baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da ma injiniyan mu na yanzu Nelson Lopez. Ni Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi. Ma'assalam.